ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 A yau rahoton a yau 20 da a yau 20 ga watan Rabiul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan uku shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul a'la ko suratul sabbih isma rabbikal a'la malam faro mana daga farko
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى تفركك sunan ubangijinka mafi daukaka alladhi khalaqa fa sawwa wanda yayi halitta sa'annan ya daidaita abinda ya halitta walladhi qaddara fa hada wanda kuma ya kaddara komai daidai gurgudu fa hada sannan ya shiryar walladhi akhraja almar'a kuma wanda ya fitar da makiyaya fa ja'alahu busa'an ahwa sannan ya sanya shi ko ya mayar da shi gutaan ke kasashe busashe ahwa baki sanuqri'uka fala tansa da sannu za mu karantar da kai alqur'ani don haka ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa min dalli shi yana sanar da abinda yake bayyane da abinda yake huya kamar yadda muka ce wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da suka sauka da wuri kuma sura ce da take dauke da bishara ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare kuma da faɗakarwa game da wannan alqur'ani da kuma yadda mutane za su rabu gida biyu dangane da shi wasu su amfana da abin da suka ji na alqur'ani wasu kuma ya zama alqur'ani ya zama hujja akan su ya zama dalilin iyacewar su ranar gobe kiyama ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da umarnin ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tsarkake sunan ubangijinsa wanda mun yi bayanin wannan asatin da ya wuce bayani mai fadi ubangiji madaukakin sarki ya sifanta kansa da sifofi bayan ya sifanta kansa da cewa shi ne al'a'la mafi daukaka sai ya sifanta kansa da halitta wato yin halitta sannan kuma da daidaita abin da ya halitta sannan ya sifanta kansa da cewa ya sanya komai daidai gurgudu wato komai ya aje shi bisa hikima ya aje shi a gurin da zai amfanar kuma gurgudan bukatar dan adam sannan ya shiryar da duk abin da ya halitta zuwa ga nau'ukan shiryarwa daban-daban wadanda muka yi bayanin su a satin da ya wuce sannan Allah ya ce wallazi akhrajal mar'a kuma wanda ya fitar da makiyaya anan ana nufin abinda yake fitowa na tsirrai wanda ubangiji madaukakin sarki ya kaddara wannan tsirrai su zama wato abinci ga dabbobin mu wanda su kuma dabbobin su zama abinci gare mu ubangiji madaukakin sarki ya fitar da tsirrai wanda dabba take ci ta rayu dabbar kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya ta dabba ce ta ni'ima wacce dan adam yake ci sannan yake amfana da wasu abubuwa dake jikinta cikin sifanta ubangiji madaukakin sarki da wannan sifa wanda ya fitar da makiyaya akwai wata ishara akwai wani hannunka mai sanda da ubangiji yake yi anan akwai wata isti'ara ta kinaya da ubangiji yake yi anan wato yadda ubangiji madaukakin sarki yake saukar da mamakon ruwa daga sama a dalilin sa tsirrai su fito kuma su rayu kuma su amfanar haka ubangiji madaukakin sarki ya sanya shari'a ta alqur'ani shari'a ta musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ita shari'a tana matsayin ruwan da yake sauka daga sama sannan lokacin da dan adam ya rungumi shari'a yayi imani da ita ya aiwatar da ita a rayuwarsa sai ya samu ainihin kamala sannan ya samu sa'ada ta rayuwarsa ta duniya da ta lahira kamar yadda makiyaya ko tsirrai suke samun rayuwa daga ruwan da Allah yake saukarwa daga sama to haka nan shi ma dan adam yake samun rayuwa mai kyau mai nagarta idan ya rike shari'ar ubangiji wanda ubangiji ya kinsanta cikin alqur'ani da sunnar ba'iki sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan yana da alaka da abinda ubangiji zai faɗa a ayar gaba sanu qur'uka falatansa wato yana da alaka da ambaton alqur'ani da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinsa alqur'ani haske ne ga zuciya sannan kuma rayuwa ne ga zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalu ma bu'ithu bihi min al-huda wal-ilmi kamathal al-ghayth أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أجكم ونا حديثي جوا مسادا أبن الله يقوش دشي نشريا نعلمي دشريا من الهدى والعلم نشريا نعلمي abinda Allah ya aiko shi da shi na ilimi shine alqur'ani da sunnar sa sallallahu alaihi wasallama da shari'a wanda shi da al'amalus salih wadanda suke cikin wannan sunna cikin wannan alqur'ani da sunna din annabi yace misalin sa kaman misalin ruwan sama ne wanda zai samu Allah zai saukar da shi akan ainihin doran kasa fa kana minha naqiyatun qabilatil ma fa abatatil ushba wal kala al kathir a cikin kasa akwai yankin da yake mai kyau ne yana wato dacewa da fitar tsiro kuma tsiro yake kyau yayi yabanya saboda haka wannan kasa ta karbi wannan ruwa da Allah ya saukar daga sama wannan ta fitar da al'ushub ta fitar da ciyawa ta fitar da ingirici mai yawa wanda dabbobi za su ci sannan daga ciki akwai kasar da take ajadin wato wacce take kwakwace ba ta fitar da tsiro amma tana rike ruwa wanda mutane suka sha daga wannan ruwan suka shayar da dabbobin su suka shayar da shuke-shuken su sannan yace wa kana minha qi'an fa kana minha qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala a ciki kuma akwai wacce take kekuwa ce ba ta rike ruwa ba kuma sannan ba za ta fitar da tsiro ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan shine misalin wanda ya karbi abinda Allah ya aiko ne da shi na ilimi yayi aiki da shi yayi aiki da shi ya amfana da abinda Allah ya sanar da shi da kuma wanda bai ma daga kai ya dubi abinda Allah ya bani wani ilimi da shiriya to kaga anan Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya kwatanta shiriya da ilimi da yazo da shi ya kwatanta shi da ruwan sama ya kwatanta kuma mutane da kashe-kashen su dangane da shiriyar da yazo da ita da kashe-kashen kasa da nau'ukanta wacce take amfana da ruwa ta amfanar da wacce take ba ta amfana amma mutane za su amfana da kuma wacce take ba za ta amfana ba kuma za ta amfanar ba to ko dai ya kasance wannan sifa da Ubangiji ya ambaci kansa da ita anan kinaya ce ta nuna wato amfanin shari'a ga rayuwar bil adama ko kuma ta kasance kinaya ce ta nuna cewa duniya ba mai wanzuwa bace duniya mai saurin gushewa ce kamar yadda Ubangiji madaukakin sarki ya fara da ita haka nan za a ga karshen ta Ubangiji ya ce ya fitar da makiyaya sannan kuma daga baya wannan abin da ya fito tsirran da suka fito suka yi kyau suka yi kore shar daga baya suka bushe suka zama baki suka zama bakake wannan yana nuna kenan yadda duniyar nan take da kalekale da yake cikin ta da kawa da ta kunsa da kayan moriya na jin dadi da dan adam yake alfahari da su ba komai bane a gurin Ubangiji wani lokaci da zuwa ko ba da dadewa ba da wannan kalekalen da wannan kayan burgar duk za a neme su a rasa Ubangiji madaukakin sarki ya gusar da su daga doran kasa ya gusar da kasar gaba daya ya kawar da duniyar gaba daya kamar ba ta taba yinki wannan shine abin da Allah yake cewa inna ma mathalul hayatid dunya kama'il anzalahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadhatil ard zukhrufaha wazayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أقوى أبنجي مدعوك تنسل كي يسفا تدنيا إنما مثل الحياة الدنيا مثال رأيو الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما أولو أنبك سوكني دقيقل جيجي فاختلط به نبات الأرض سرن كسا suka cakudu suka gaurayi da wannan ruwa mimma yaqulun nas wal an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhat al ard zukhrufaha asida kasa wato tai kulliya tai wato ta dauki kawarta wazayyana tai kulliya wa dhanna ahliha annahum qadirun alaiha masu wannan gona ko wannan abin noma suka zaci cewa sun samu abin da suke so sun samu iko akan abin da suke so ata amruna laylan aw nahara sai al'amarin yazo ma wannan gona cikin dare ko da rana fajalna hasidan ka allam tabna bil abs sai mun sanya ta girbabbiya wato ka awaye gari babu komai ka allam tabna bil abs kamar je ba ta bayinta ba to haka Ubangiji yake bayyana ayoyinsa ga mutanen da suke tunani to kaga anan Ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa duniya da yadda kake ganin ta da galekalanta da kawarta a gurin Allah ba komai bane wata rana za a waye gari babu ita to haka Ubangiji a wannan aya yayi ishara zuwa ga faruwar haka din shi yasa a ƙarshen sura yace bal tukthiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna dai fifita rayuwar duniya ce alhalin kuma lahira ita ce tafi alkhairi wa abqa kuma ita ce tafi wanzuwa Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka da sanu za mu karantar da kai ya rasulullah fala tansa da ka ba za ka manta ba wannan wa'adi ne Allah yake yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'adi ne na farko da cewa wannan alqur'ani da ya fara saukar masa domin kamar yadda ku sani surar tana cikin farko surori da suka sauka ta 8 ko ta 7 a wani kauye wannan alqur'ani da ya fara saukar masa zai ci gaba da saukar masa da shi a haka wato ba zai yanke ba wannan shine abin da mudari'i yake nuna wa anan sanuqri'uka wato za mu ci gaba da karantar da kai da haka wannan abin da muke aiko maka kakkai tsammanin akwai lokacin da zamu da yana aiko maka saboda mun yi hushi da kai, saboda mun gaji da kai, ko saboda mun gama zaka iya ba, a za mu ci gaba da saukar maka da wannan. Sannan alkawari na biyu falatansa, don haka ba za ka manta ba, domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ummi ne, la yaktubu wa la yaqra, baya rubutawa ballantana ya karanta abinda aka rubuta. Saboda haka babu tunanin cewa in an saukar masa da alqur'ani zai rika rubutawa domin muraja, domin komawa ya sake bita, ya sake tintintini, ya tuna wa kansa. Kuma wannan alqur'anin gashi ya fara sauka, kuma zai ci gaba da sauka, babu shakka. Idan abu kaɗan ne wataƙila za ka iya rike shi, amma in yayi yawa yana ƙaruwa, to babu shakka akwai yiwuwar abin ya zo ya fi ƙarfinka, ba za ka iya rikewa ba. To sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya masa cewa kada ya damu, za a ci gaba da karantar da shi wannan alƙur'anin, sannan ko ba zai manta ba. Wannan labari ne Ubangiji yake bayarwa da siga ta bushara, falatansa ba za ka manta ba. Sannan a cikin haka akwai mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. To mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da take nuna gaskiyar annabcinsa, kuma da gaskiyar wannan addinin. Gashi dai ummi ne, la yaktubu wa la yaqra, amma kuma gashi Allah madaukakin sarki ya kinsa wannan alqur'anin a zuciyarsa, ya isar da shi kamar yadda Allah ya insa masa shi. Wannan alama ce ta cewa zababbe ne daga Allah. Dukkan wani wanda zai koyi alqur'ani sai ya koyi shi a gurin wani wanda ya sani, kuma yana yi wani lokaci yana mantawa, amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa alƙawarin cewa ba za a manta ba, wato zai isar da wannan alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya koya masa. Wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Sanuqri'uka fala tansa, wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya yi kokarin ya maida falatansa a matsayin umarni, wato hadi cewa falatansa kada ka manta, wanda wannan abu ne da sauran malamai suka yi watsi da wannan fassara, domin la anan annafiya ce ba annahiya ba, la ce annafiya wacce take korewa ba wacce take hadi ba. Kuma yaya za a yi a kallafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda baya daga cikin wato kudararsa, wato a ce da kai kakkai mantuwa, alhalin Ubangiji ya halicce ka da mantuwa, wannan taklif ne bi ma la yuka, abu ne wanda ba ma zai yiwu ba. To kuma Allah baya kallafa wa mutum abinda ma ba zai yiwu ba, Allah yana kallafa wa mutum abinda yake cikin kudararsa. Kuma da a ce umarni ne, ba zai zama latansa da wannan alif din a ƙarshe ba, da hani ne kai, da hani ne ba zai zama latansa, sai dai zama latansa. Wala tansa nasibaka minad dunya, ba zai zama latansa ba, duk da yake kokari ya ce wannan alif din aliful istilaki ce, saboda ayi mura'atul fawasil, wanda duk dai takalluf ne wanda malamai suka yi watsi da shi. Wannan labari ne Ubangiji yake bayarwa, sanuqri'uka, za mu karantar da kai alqur'ani falatansa. Wannan ita ce farkon ayar da ta sauka a game da talakkin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga alqur'ani. To daga wannan lokacin sai ya kasance idan ana karanta masa, Jibril yana karanta masa, sai yake kokarin ya bi abinda Jibril yake faɗa, saboda ya riƙe Allah maɗaukakin sarki, nan ma Ubangiji maɗaukakin sarki ya hana shi. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وبنجي مرؤوك يسر كيتشي كدك موسى ما حرشك لا تحرك به أي بالقرآن لسانك يا إنت أكي كرن تامك كدا ما كتشي ذاكرة موسى ما كنت كتشي ذاك بجبريل وجل كرن كد أي شروع كوي كسكني لتعجل به dan kai gaggawa wajen rike abinda aka gaya maka, kana kokarin ka faimaita domin kada ka manta. Jibril ya koma ga Ubangijinsa, kuma ka dawo kana tunanin abinda aka karanta maka ya yake. Wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma, kai ke kai gaggawa da wannan qur'ani kafin a gama maka wahyi. La tuharrik bihi lisanaka litajlabi inna alaina jam'ahu, أي جمع هذا القرآن في صدرك ذاب الدنق لو أن القرآن متتر راشم وقنصى شأشك الزوجيرك ذاك كبكناه كيدي كويك صورانا إن علينا جمعه وقرآنه قممون إذا وباك دامر كرنتش ثم إن علينا بيانا sannan kuma akan mu bayanin abin nan da aka dora maka yake da aka mu za mu koyar da kai ko kuma za mu gaya maka yadda bayanin yake yadda za ka yi sharhin sa kai bayanin sa da haka sunna ma da wa'ayi ce daga Allah kamar da muka sha fada ita ma sunna wa'ayi ce Allah yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi da makaranta alqur'ani sannan kuma ya sanar da shi bayanin alqur'ani da kaga akwai alqur'ani da ubangiji yake kinsa masa a cikin kirjin sa ya karantar da al'umma akwai kuma bayanin alqur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun saboda ita kanta qur'a sunna wayi ce daga Allah da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai bayyana alqur'ani to tun daga wannan lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zamana idan ana yi masa wayi saurara kawai yake ji ubangiji madaukakin sarki kuma ya dauki nauyin yakin sa masa wannan alqur'anin a zuciya sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so wannan istisna'i da ubangiji yayi malamai sun yi bayani iri-iri dangane da shi illa ma sha Allah to gaciya ce daga abinda ya gabata na cewa za a karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba zai manta ba to shin wannan to gaciya tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam zai manta wani abu na alqur'ani na'am tana nuna haka amma da sharadi sharadi na farko shine annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya yin mantuwa game da abinda bai shafi shari'a ba gaba daya annabi yana iya yin mantuwa game da abinda ba shari'a ba wato bai shafi koyarwa ba bai shafi shari'a ba wani abu na rayuwa domin wannan dabi'a ce jibilla ce da Allah ya halicci dan adam da ita Allah shine kawai wanda ya ko wato irin wannan mantuwa ta kore daga la yadillu rabbi wala yansa sannan abinda yake na shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai manta shi ba har sai ya isar da shi ga al'umma kuma abinda zai manta din abu ne wanda yake dan kadan kuma za a samu cikin al'umma wanda zai tunatar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wuce ya ji wani sahabin sa yana karanta alqur'ani sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa addu'a ya ce rahimallahu fulan zakkarani ayatan ayata kaita wa kaita kuntu astaqtuha ko kuntu unsituha wato Allah ya ji kawani ya tuna mun wata aya a cikin alqur'ani aya kaza da kaza a sura kaza da kaza wanda da an mantar da ni kaga wannan aya ya riga ya isar da ita shi yasa ma har wannan sahabin nasu yake karantawa da a ce bai isar da ita ba shi ma sahabin kaga ba zai sani ba kaga ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta wata aya kwaya daya kafin ya isar da ita ga al'umma sai ya isar da ita daga al'umma Allah madaukakin sarki ya tsare ta a bakin sauran sahabbai da kuma duniya gaba ɗaya da za su zo daga baya sannan kuma za a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam za a tunatar da shi ko kuma a mantar da shi abinda gaba ɗaya ubangiji ya share shi daga cikin shari'a gaba ɗaya da an saukar da shi daga baya ubangiji ya share shi ma'anan saq min ayatin aw dunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ubangiji yana shafe hukuncin wata aya ya tabbatar da ita ko kuma ya mantar da karatunta kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi a cewa suratul ahzab tsawonta ya kai suratul baqara amma ubangiji madaukakin sarki ya mantar da al'umma wannan gaba daya wannan tun lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yanzu ubangiji ya so bai so wannan abin ya cikin alqur'ani da ake karantawa ba shine ma'anar audun siha daga ba wanda zai zo ya ce maka ai da ayoyi sabanin abinda shi a su suke cewa sahabbai ne suka yi kutu suka yi makirci saboda falalar sayyida ali da Allah ya cika alqur'ani da ita da falalar ahlul bait suka rika cirewa suna zubarwa da hannu kaga wannan ya sha bamban da abin da ya tabbata na cewa akwai wasu ayoyi da ubangiji yake shafa hukuncin su ko ya shafa tilawar su ko ma ya mantar da su gaba daya wannan aikin Allah ne ba wani sahabi bane yayi ba wata magarkashiya bace ubangiji shine yayi haka kuma ya kawo wadanda suke madadin su kwatankwacin abin da ya share ko kuma waɗanda ma suka fi su zama alkhairi ga dan adam ma nan sa min ayatin aw dunsiha nati bi khairin minha aw mithliha wannan aikin Allah ne babu wanda zai iya wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai iya wannan ba قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي شي كان ثمن ذو صلى الله عليه وسلم أبدا الله شيء فلايك فشيء بزين إيه جنزا شيء دراك الكينة با باب ولا أبدا إيه جنزا أن القرآن دراك الكنزا سيدي يبي أبدا أكي مصوحي سوراك أبنجينا إيه من تردى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنا الأمة دكا أبدا يقدا ما يمن تدش wasu malamai suka ce wannan shine istisna'in da ubangiji yake nufi ana illa ma sha Allah sannan kuma wasu malamai suka ce akwai hikima cikin kawo wannan istisna'in illa ma sha Allah da Allah ya fada yana nuna cewa wannan abin da Allah yayi na sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kuma bai mantar da shi alqur'anin ba wannan falala ce daga wajensa yana daga karkashin mashi'ar ubangiji shi ya ga dama yayi haka ba tilasta shi akai ba hulƙafin shi akai ba halalaci da ubangiji yayi masa inda ya ga dama zai iya mantar da shi din sai ko bai mantar da shi ba wanda shi ne abinda istisna'i yake nuna dan ya nuna maka kai bawa idan ubangiji ya baka haddar alqur'ani to kada ka rika tutiya kana alfari kana busa hanci da wannan kada nuna cewa ka fi kowa ko kai ma hatta ci ne ko ƴaƴanka ko wani abu irin wannan a'a wanda ubangiji ne ya maka kuma yana iya maka kowa ba wai wato himmar kace ta fita kowa ba akwai wanda watakila ya fi ka himma amma ubangiji bai ga dama ya bashi ba shi yasa ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama walau shi'na lanadhhabanna billazi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira Allah yake cewa walau shi'na da mun ga dama la nadhhabanna billazi awhayna ilayk da duk sai mu tafiyar da abinda muka yi wa kawai Allah yake da mun ga dama sai ka wayi gari ya rasulullah duk wayin da muka yi ka neme shi ka rasa thumma la tajidu laka bihi alayna wakila sannan babu wanda zai tsaya maka ya tsaya maka ya karbo maka wannan abinda muka tafiyar da shi babu wanda zai iya maka haka amma Allah sai bai yi ba saboda rahmarsa da falalarsa yace illa rahmatan min rabbik sai da rahmar ubangiji sa muka bar wannan inna fadlahu kana alayka kabira to falalar ubangiji da ya maka tana da girma kaga anan mashi'a da ubangiji ya fada dan ta nuna cikakkiyar kudararsa ce kuma komai da yake gudana yana gudana karkashin kudarar ubangiji yana karkashin mashi'a ta ubangiji shi ya ga dama abin ya wakana haka daga ai ba annabi Allah madaukaki bai tafiyar da wannan din ba amma ya nuna wa duniya cewa shi ne ya ga dama ya haka kuma dan ya kasance rama ga manzo sallallahu alaihi wasallam da falala kuma gare shi daga wasu malamai suka ce wannan istisna'i hikimar sa shine a nuna cewa abinda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa ne cikin radin mashi'ar sa ba tare da wani ya tilasta sa ba tare da shi ya wato wata bukata da shi ubangiji yake da ita a yin hakan ba sai dan ya daukaka kaddara wato da martaba da matsayi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malamai suka ce wannan istisna'i ne da larabawa suka saba kawo shi a salon maganar su ba dan suna nuna cewa abun ba zai yiwu ba ko za a yi akasin sa ba a dan saboda sun saba su shigo da istisna'i cikin abin da yake sun yadda cewa za su yi ba kuma sa tunanin za su saba abin da suka yi alkawari za su yi kamar ka ce zan baka abu kaza la u'tiyannaka mi'ata dinar in shi'tu wannan in shi'tu din ko insha Allah wa aqwal la u'tiyannaka arba'a mi'ata dinar insha Allah kalma insha Allah a nan ba tana da kana tantamar ka bashi ko ka bashi bane a ka san ya taranta zama ladabi cikin maganar ka don haka ba tana nuna abin ba zai yiwu bane ko a iya karya alkawari ba shi yasa inda Allah yake cewa fa amma alladhina shaqaw fa fil nari lahum fiha akalibu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahid خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب sace to irin wannan mashi'a ce da Allah ya ce ɗan wuta waɗanda suka tsiyace suka rasa rabo na lahira to suna cikin wuta ko take dauke da ihu ife da kwakwazo za su shiga cikin ta su dawwama ma damat samawati wal ard matakar dawwama sammai da kasa illa ma sha rabbu sai abinda ubangijin ke so wannan istisna'i ba yana nuna cewa ɗan wuta za su fita daga wuta ba tare da cewa sun mutu suna kafirai bayan ubangiji yana cewa wa ba hum minha bimukhrajin su ba waɗanda ake fitarwa da ne daga wuta ba waɗanda ba wa ba hum bikharijin minan nar su ba wanda za su fita ne daga wuta ba da haka wannan mashi'a da ubangiji ce illa ma sha rabbuk ba yana nufin akwai ranar da kafirai za su fita ba sai dai wannan uslubi ne da larabawa sukan fade shi a cikin magana irin wannan koda kuwa maganar nan tana nufin ta zo ta tabbata ta dawwama ba za ta canza ba to wasu malamai suka ce illa ma sha Allah anan irin waccan ce sai dai magana mafi rinjaye wacce dalilai suke tabbatarwa ita ce magana farko cewa Allah madaukakin sarki na iya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam aya ɗaya ko biyu amma kuma za a samu cikin sahabban sa wanda zai tuna masa sannan kuma za a mantar da shi abinda yake wato abinda yake na shari'a kafin ya isar da shi ba wanda idan aka yi haka to za a rasa wani abu kenan wanda Allah ya yi wahayinsa zuwa ga al'umma sannan al'umma ba su san shi ba wannan ba za ta faru ba don abinda za a mantar da annabi aya ɗaya ko biyu to Allah kuma zai sa wani daga cikin safansa kamar yadda Ubay ibn Ka'b annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da cewa ya tunatar da shi wata aya da aka mantar da shi yana cewa innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantuwa kamar da kuke mantuwa don haka idan na manta ku tunatar da ni ba za su tunatar da shi wani abu da alqur'ani ba sai idan ya riga ya sanar da su wannan alama ce take nuna cewa duk abin da zai manta din aya ɗaya ko biyu din zai yi ne bayan ya riga ya isar da wannan sako amma hadisin da yazo a cikin muwatta balagan cewa inni la ansa walakin unassa li usharri cewa ni ba na mantawa ana mantar da ni kawai dan in shar'anta wannan hadisin bai inganta ba malamai sun yi magana yana cikin balagiyat kuma yana ɗaya daga cikin balagat guda hudu wanda al-imam ibnu abdul bar yace ya kasa gano wato asalin su da tushen su duk da cewa balagat da cikin su suke cikin wato a cikin wada ibnu abdul bar yayi waslun su a cikin littafin sa at-tamhid banda guda hudu wanda wannan yana daga cikin su ibnu salah yazo yayi fafutukar yadda zai samo masa tushe amma bai yi ba kusan ma wasu abubuwan da ya kawo suna warware shi kamar hadisin ibnu mas'ud din wanda yana cikin sahihaini innama ana basharun ansa kama tansaw wa idza nasitu fadhakkiruni kaga wanda yana warware wannan shi yasa al-qadi iya mai littafin ashafa a cikin ashafarsa da kuma littafin sa na sharhi sai muslim wanda shine ikmalul mu'lim yake cewa wannan hadisi inni la ansa walakin unassa li usharri yake cewa akwai tanakudi bayyin fihi tanakudun bayyin akwai tufka da walwala akwai kongoba kon baya ya zai ce baya manta kuma ana mantar da shi kaga aya kora wanda kuma ya tabbatar da ita da wata siga baya mantawa ana mantar da shi shi ne yasa wannan al-qadi ya mai littafin ash-shifa a cikin littafin sa da kuma sharhin sa na ikmalul mu'lim wanda kuma an-nawawi shi ma a cikin littafin sa al-minhaj ya ciro wannan magana ta qadi ya cewa wannan hadisi shi kansa akwai tunka da warware a cikin sa Allah ya ce sano qur'uka falatan sa idan za mu karantar da kai falatan sa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa to mi shi ya san abinda yake koye ya san abinda yake sarari ya san abinda yake yana sanar da abinda yake sarari yana kuma sanar da abinda yake koye ubangiji ya san abinda muka bayyana na maganganunmu ko na ayyukanmu haka da ya san abinda muka koye innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun ubangiji ya san maganganun da muka fito muka yi a fili sannan kuma ya san abinda muka boye in kun in kun goma fi anfusikum aw tukhuhu ya'lamuhu Allah in tukhuma in tukhuma fi sudurikum aw tukhuhu ya'lamuhu Allah in ka fito da abinda kuka koyi abinda yake cikin kirazan ko kuka fito kuka bayyana shi to ubangiji dai ya riga ya san shi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abinda kuke koyewa ya san kuma abinda kuke bayyanawa wannan tsoratarwa ce ga bayi cewa duk abinda kake yi Allah ya san niyyar ka ya ubangi ko ta faɗa ko ba faɗa ba abinda duk kake yi ubangiji zai yi maka hisabi akan niyyar ka shi yasa niyyar bawa ya kamata ta gabaci aikinsa wajen kyautata niyya da kokarin harantar Allah a zuciya yayin da bawa yake yin wani aiki na alkhairi duk aikin da zai yi na alkhairi in dai bai samu kyakkyawar niyya ba wato abinda yake cikin zuciyar ya zama bai dace da irin aikin da yake yi ba a zahiri to wannan aikin zai zama aikin banza shi yasa dole bawa ya kyautata niyyarsa a cikin dukkan abinda yake na alkhairi domin ya samu sakamakonsa a ranar gobe kiyama sanna ubangiji ya ce wa yassiruka
lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
Ubangiji ya ci gaba da yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam bishara yace wa yassiruka lil yusra kuma za mu sauƙaƙe maka za mu sauƙaƙe maka dan ka cimma sauƙi fa zakkir da maka ka wa'azantar ka tunatar inna fa'atiz zikra idan tunatar wa ta amfanar sayazzakaru man yakhsha sannu wanda yake jin tsoron Allah zai wa'azantu وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى sannan wanda yake marar rabo a lahira zai nisanci wa'azin allazi yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wuta mafi girma kuma la yamutu fiha sannan ba zai mutu a cikin ta ba wala yahya sannan kuma zai rayu ba ubangiji ya ce wani yassiruka za mu sauƙaƙe maka za mu sauƙaƙe maka ba faɗa abinda za a sauƙaƙe masa ba saboda maganganun da suka gabata a baya za su nuna abin an shafe makullin domin abinda yake bayansa zai nuna makullin wani yassiruka za mu sauƙaƙe maka wannan addinin za mu sauƙaƙe maka wannan shari'a wacce Allah maɗaukakin sarki ya kinsa ta cikin abinda zai karantar da kai ba za ka manta ba ubangiji zai sanya maka sauƙi a cikin wannan duk da cewa ubangiji yana cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da magana mai nauyi na magana ce mai nauyi lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinta a lokacin yana jin nauyin wannan wahayi to amma abinda ta kunsa na shiriya abinda ta kunsa na karantarwa bai sauki ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ba ja'ala alaykum fi dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini Allah madaukakin sarki yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji yana son sauki ne gare ku baya son kuntata muku baya son matsa muku baiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addinin da ya karkacewa barna ya karkata zuwa ga gaskiya sannan kuma mai sauki haka ne yana cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba wala ad-din ne dan sauki ad-din ne mai sauki babu wanda zai ja da wannan addinin ya kara da wannan addinin ko ya rukuma da wannan addinin sai addinin ya bi karfin sa haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bashiru wala tunaffiru wayassiru wala tu'assiru ku yi bishara kada ku rika firgita mutane ku rika musu bishara, kuna musu albishir, ba ku rika firgita su ba, sannan kuma ku sauƙaƙa ba ku tsananta ba. Haka ne yana cewa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin, an aiko ku an taso ku cikin al'umma dan ku zamo masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa. Da dalilai da yawa waɗanda suke nuna wannan addini addini ne mai sauƙi. Dukkan wani abin da mutum zai yi wayo da shi a cikin wannan addinin, ko ɗaya biyu ne, ko dai abin ba addini ba ne da, a zo an ƙaƙaba shi ne a cikin addini kuma ya zo ya damu mutane. Shi yasa za ka ga duk wanda ya rungumi bid'a ƙarshe tana zuwa ta dame shi, sai dai kawai ba ya da zai yi. Kaga irin sadaka uku ɗin nan, irin su taron suna da gora da alewa, ƙarshe sun zo sun kishi mutane, sai ka ga an dawo, ko dai aka dawo tun ana tan abin aka da aka da ana shi a masallaci bayan asuba, lokacin kaga bayan asuba ba mutane da yawa. Saboda haka kaga in ma za a zo da alewar da goro, kaga zo a zo da kaɗan, ba zai buƙaci jama'a da yawa ba, saboda asuba ba kowa ke fitowa ba. Ƙarshe ma aka daina fitowa da alewar da goro din, saboda an san masallaci ka zo ba ka zo da niyyar shan alewar da goro ba, ba ka dan ba a baka ba za ka ji abin nan ba. Shi yasa idan aka matsa mutum ya yi taron suna sai ce ai a masallaci zai, ko ka ce yaya ba a kira mu suna ba sai ce ai a masallaci aka yi, sai ya fake da wannan. Da shari'a ce ta ce a yi, to ba masallaci ba ko ina ka kai shi sai ka yi yadda ta ce a yi, ba za ka bambanta ba tsakanin masallaci da wajen masallaci. To amma tunda ba shari'a ce ta ce a yi ba, kaga sai kai ta kokarin yadda za ka samu wa kanka wata mafita, dai kai dai kada a ce da shi a ce da kai ka zama ahlus sunna, to sai kai ta kokarin dai da za ka zillewa abin. To duk abin da yake yanzu ka duba sha'anin maulidi maulidin nan, kaga ai bana yadda ka ji abubuwan, saboda ba kuɗi. Kawai shi wanda zai yi din dole sai da kuɗi, sai ya rarraba ambulan, to in ba a ciko ambulan din da kuɗi ba, ba zai iya taron ba. To ko mutane sun gaji, ba kuɗin a hannun mutane, sannan kuma an gaji abin nan an ga ana ta cece ku ce a kansa, kai wannan kuwa ai ko addini ne aka rika wannan caccaka sa, haka ya kamata mu tsaya mu yi tunani. Ballantana kuma gashi ma an kasa masa mafita, sai a ce bid'a ce amma hasana. To tunda dai bid'a ce ba kuma tilas ba, sai mutum ya yi kokarin ainihin yadda zai kauce wa kansa. To duk abin da yake bid'a na addini ba addini ba, sai ya damu mutane. To duk abin da kaga mutane na kokawa da shi, to bid'a ce. Ko kuma shi a karan kansa shedan ya masa fitsari, ya fitsare zuciyarsa, saboda haka ya samu fikal, wato nauyi a cikin zuciyarsa, saboda bai mayar da zuciyarsa ga Allah ba, babu kyakkyawan ikhlasi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi nauyin sallah akan munafikai ita sallar isha'i da sallar asuba, ba wai dan tana da nauyi ba, sai dan su kasancewa munafikai ne. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun, saboda ka kaga sallah za su rika jin ta da nauyi, saboda ba su yi imani da Allah ba, ba su dauki cewa sallah din nan wani abu ne da yake gadarwa da bawa ruhi ba, yake gadarwa da bawa raha, domin bawan da ya yi imani da sallah to zai ji hutu a cikinta, yayin da ba al'amuran duniya suka addabe shi, to babu inda zai bazama sai zuwa ga sallah. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake, idza azabahu amrun fazi'a ila as-salati wasta'inu bis-sabri was-salah, ku nemi Allah ya taimaka muku ya agaza muku ta hanyar hakuri da juriya da sallah. Kaga sallah wani abu da take zama isti'ana ga bawa, amma mu'mini wanda yake ba mu'mini ba to zai ji ta da nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arihna bis-salati ya Bilal, arihna ya Bilal bis-salah, ka sabon bada da hutu ya Bilal a cikin sallah, wato ta hanyar yi mana kiran sallah domin tashi mai sallah, wannan ta samu samu wani hutu. To dama ko dai ya zama abin ba addini ba ne, ko kuma abin ya kasance ko kuma shi wanda zai aikin abin ya ji shi da nauyi, to dama zuciyarsa akwai datti, akwai matsala a cikin zuciyarsa. Sannan duk abin da zai wahalar, duk abin da zai wahalar da mai aikata shi, shari'a tana samun masa sauki. Shi yasa ya ta zama ka'ida ce a gurin malamai, al-mashaqqatu tajribu at-taysir, duk sanda za a samu wahala a cikin aiwatar da abu, to wannan wahala za ta jawo wa mutum sauki. Kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laula an ashqa ala ummati la abartu bisiwaki ma kulli salah, ba dan kada matsawa al'ummata ba. Kaga ashe kenan a cikin duk abin da annabi ya umarni da shi babu matsawa. In kaga mutum yana cewa an matsa masa to tuhumu zuciyarsa, akwai wani alama ta munafici ko ta datti a cikin zuciyarsa. Sai duk abin da ya zama akwai wahala a ciki sai aka samar maka da sauki. Idan kana rashin lafiya da ba za ka iya taɓa ruwa ba, ko babu ruwan, ko inda za a samu ruwan ya yi nisan da ba za a iya zuwa wajensa ba, ko kuma akwai abin tsoro a inda ruwan yake, ko ya yi tsada da ba ka mallaki kuɗin da za ka saye shi ba, aka ce ka iya yin taimama. Ko kana da ciwo a jikinka ne, idan ka yi amfani da ruwan ciwon zai karu ko ya ƙi warkewa da wuri, ko kuma a'a amfani da ruwan zai haddasa maka wata cuta domin da can ka jarraba ka ga haka ta faru. To duk saboda wannan dalili sai aka halatta maka kai taimama. Fa tayammamu sayyidan tayyiba, ka sai ka samu guri mai tsarki kai taimama a gurin. Aga wannan sauki ne wanda saboda abinda zaka iya gamuwa da shi na wahala ya sa aka samar maka. Shi yasa wanda ya san sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dibanci aiki da ita, nazari a cikin ta da aiki da ita, zai samu sauki a cikin rayuwarsa ta addini. Shi yasa babu waɗanda suka fi samun sauki wajen aiwatar da addinin su irin wanda suka rike sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam. In suka yi tafiya za su yi kasaru, ko abin da yake safar ne za su yi masa kasaru, domin Ubangiji ya halatta musu. Walaysa alaykum junahun an taqsuru idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وبالجد يا اهل التاب كو ين كسر لول ياي دكوي تبي ابايان كسا ذاك دو ابين دا يكي سفر مي ابايان كسا يانا cikin abin da ubangiji ya halatta maka kai kasarwa ciki, saboda za ka yi kasarun ka babu hankalinka kwance, ahli sunna hankalinsa kwance, amma wanda ba ahli sunna ba ko kuma wanda bai karanci sunna ba ko ya dimanci nazari a cikin ta, gashi dai yayi tafiyar da ya kamata ya kasaro, amma kuma sai zuciyarsa ta rika bugawa ko yayi ko kai yayi yana ga kamar in yayi ba ba tayi ba. Sannan aka halatta maka jam'u bainas salatai, ka hada salloli biyu, ka hada azhar da al'asr, ka hada ainihin maghriba da isha'i, ko kai jam'u ta'khir, ko kai jam'u taqdim, ko kai jam'u ta'khir, ko kai a farkon a sallar farko, ko kai a sallar ta karshe, ko kai a azhar, ko kuma kai al'asr, ko kai a maghriba, ko kai a isha'i. Aka halatta maka wannan wanda bai dimanci nazari cikin sunna ba, ko ya rike wasu ra'ayoyuka da suka saba sunna sai ya rika ganin kamar in yayi bata yi ba, kuma wannan hukuma ce ubangiji yake masa saboda gajiyawarsa ko kasawarsa wajen lazimtar sunna ko aiki da ita, sai ubangiji ya masa hukuma. Saboda haka sai kaga kai da ka dimanci nazari cikin sunna da karanta ta da aiki da ita, ka tashi ka hada sallolinka azhar da al'asr, kai baccinka shi kuma yana nan yana jiran lokaci ya saki ya tashi dan ya saki yi, wataƙila ma sai ya saki alwala, wataƙila ma a cikin sanyi ne, kuma baya shafa akan safa. Saboda haka kai ka samu kai baccinka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, shi kuma yana cikin wahala. Wannan shi ne abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa, yake cewa waɗanda suka gabace mu, wato Yahudu, idan suka yi wa Allah laifi to sai haramta musu wani abin da ya halatta musu. Fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katira, idan suka yi wa Allah laifi sai a aiko wani annabi, ko kuma annabin zamanin su, ko annabin da zai zo bayan su, sai a ce abu kaza abu kaza abu kaza an haramta musu ci, an haramta musu. Gashi tayyibat dai abu ne mai dadi na halal, amma ubangiji ya haramta musu cin wannan abu. Kamar da aka haramta musu cin abin aka haramta musu cin kitse, da abin da yake kitse sai dai su zubar da shi. To kaga hukuma ce ubangiji yake musu saboda zaluncinsu, saboda sabawarsu ga annabawansu. Bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sallama, wanda ubangiji ya sifanta shi da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم, يسفن تاشي da cewa yana sauke ma wadancan al'ummomi da suke baya israhum, abin da yake nauyi akan su, wal aghlal allati kanat alayhim, da kuma hukuman da suka dabebe su wanda annabi yazo dan ya cire musu, ya kasance rahmatan lil alamin, yazo da addinin da yake dan sauki, sai ya zama da an dauki irin wannan hukuma shar'an. Ba za a yi ma al'ummar nan hukuma ta hanyar halatta mata haramta mata halal ba, ba za a yi mata wannan ba, saboda ɗabi'ar wannan manzo da Allah ya turo ɗabi'a ce ta rahama da sauki, so amma kuma ubangiji na iya azabta wannan al'umma kaunan kadaran da irin wannan haramtawar wato mutun ya rika haramtawa kansa abinda Allah ya halatta masa saboda wani sako ko gajiyawa ko kasawa wajen bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda yake faruwa ga da dama daga cikin fuqaha'u wadanda suka kila zumtar karanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka rike ra'ayuka na wasu mutane sai ubangiji ya jarrabe su sai ga mutun ya rike ra'ayin wata mazhaba duk da zamantowa sa marjuhi yana ta azabtar da kansa ya kishafa akan safarsa saboda an ce masa ba a shafa akan safa sai wata ke kaura ce yumkinu ta tabu ilmashi alaiha zaka iya tafiya akan ta ba ta yage ba kuma kufi kasa idan ya dan yage to ba za ka yi shafa akan sa ba an saka maka wasu sharuɗai wanda ba anzalallahu biha min sultan babu wata hujja daga alqur'ani ko sunna da ta zurta maka wannan to sai ga mutun da ya ta ya wato ya samu kasawa wajen karanta sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aiki da magagarun sa ya rike irin wadannan magagaru yana ta azabtar da kansa wannan hukuma ce ubangiji ya ga dama ya masa shi kaunan wa qadaran la shar'an shar'an wannan ba a share maka abinda aka halatta maka ba ba a haramta maka abinda aka halatta maka ba amma kaunan wa qadaran ka jawo wa kanka saboda tafsiri da kai wajen karatun sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda ka tabi'ar wannan addini tabi'a ce mai sauki Allah ya saukake wannan addini dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cimma manufarsa ta sauki shi yasa sai tabi'ar sa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zama tabi'a ce ta saukakawa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman Aisha take cewa ba a taba bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin abu guda biyu ba ga wannan ya zaɓi daya face ya zaɓi wanda ya ta sauki matukar dai wannan mai saukin ba ta laifi bane haka yana kokarin zaɓo al'ummarsa abin da yake sauki ne sai ya zama ɗabi'ar ta ce ya zama na mai saukin kai ne ba mai girman kai ba yana iya zama cikin sahabbansa ya yi hira da sahabbansa ya ja sahabbansa da wasa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bassaman dahukan mutum ne mai yawan murmushi mai yawan dariya idan abin dariya ya kama yakan yi dariya hatta ya tabbu na wajibi har a ga fiƙokinsa sallallahu alaihi wa sallam da haka ba mutum ne mai murtiki fuska ba fuskar shanu ko ya nuna shi babba ne shi ba a wasa ba a wata are da shi a'a in ka ga annabi cikin sahabbansa ma in ba an nuna maka shi ba wani lokaci ba za ka iya gane shi ba haka baki za su zo majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su san shi ba suna ina yake sai a ce gashi nan wanda yana nuna saukin kansa yana nuna tawadu'insa haka al'ama wacce take baiwa za ta kama hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tsaya da shi sai ta gama abinda al'ajuzu shamfa wato tsohuwa ta zo ta kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gama faɗa masa abinda take so ta faɗa masa sannan ta kyale shi tafi ba tare da ya kosa ba ba tare da ya gajiya ba haka za a zo a ci kwalarsa wani lokaci a gaya masa baƙan magana amma ya hana wanda ya yi wannan ɗin ya hana sahabbansa su taɓa wanda ya yi masa haka ɗin ce ku kyale shi wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bashinsa a arabi ne annabi ya karɓi bashi a wansa da ya zo annabi ya biya shi da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kafsace da wasu bakakken kalmomi ka san mutumin kauye da bai karatu ba ya zo da bakakken kalmomi annabi ya biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ya biya shi yace na kyauta maka yace baka kyauta min ba sahabbai suka yi wuf za su ciyo kwalarsa annabi ya ce ku kyale shi sai annabi ya kira shi gida ya aika zuwa ga wata abin nan mata ta kawo masa abin da take da shi ta kawo masa ya bashi ya kara mata yace na kyauta yace ka kyauta kai abin da ya dace annabi ya ce to kaga wannan magana da ka faɗa mu je gaban sahabbai na don ka tunzura su ka koda musu zuciya mu je a gaban su ka faɗi ta domin zuciyarsu ta kwanta haka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake masa tambaya ce ka kyauta Allah ya baka albarka annabi ya ce to tafiyar ka shi ne yake gaya musu yace kun ga misali na da ku da misalin wannan barkauye kamar mutum ne da raƙumin ya kuce ya fara ya shiga jeji mutane suka bi shi da ihu a tare ana kai duka ana jifa yace bai raƙumin ya zuci a ku kyale min raƙumina ya je ya dauko wani abu kamar abinci ya rika jan shi ya rika nuna masa yana lallashin sa yana nuna masa raƙumin da ya juyo zo har gaban mai raƙumin ya tsuna Firaun ya dau sirdin sa ya dora akai ya hawo ya tashi ya tafi sa ce kaga in ya kya'inta na kyale kula raƙuman nan sai ku baza ma mun shi ya gudu ce to haka wannan mutun yake da na kyale ku da shi sai ku kashe shi kuma ya shiga wuta to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai sauki cikin ta'amulin sa mai sauki cikin suturar sa baya takalluf wajen suturar da zai saka yana sa sutura ta sufi yana sa sutura ta kitan yana sa sutura ta auduga Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa qamis yakan sa sirwal yakan sa rida yakan sa izar yakan hau abin da yakan hau doki yakan hau alfadari yakan hau jaki yakan hau takuwa duk Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu yakan hau kuma ya goye wani a baya har ma wani malami ya samu wata dama har ya rubuta littafi asma'u man ardafahu annabi sallallahu alaihi wasallam su sunayen sahabban da annabi ya goya su akan abin hawan sa kaga kina suna da yawa har ma ta kai ayi littafi akan su annabi yakan yi wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai so in kai ne wajen abin da zai ci baya kallafawa kansa abin da ba zai samu ba in kuma ya samu abin da ya samu ya ci in bai samu ba yayi hakuri haka ba aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai taba kushe abinci ba in yayi sha'awa sai ya ci in baya so kuma ya bar shi ba tare da ya kushe shi ba wannan duk saukin kai ne da ubangiji madaukakin sarki ya dabi'ance shi da shi dan ya dace halittarsa da jibillarsa ta dace da dabi'ar ita kanta shari'a din wanda ita ma haka take da sauki kaga ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan alƙawarin da ya masa wa yassiruka lil yusra za mu sauƙaƙe maka har ka kai ga samun sauki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin wato rayuwa ba cike mai sauki rayuwar da babu matsawa kai rayuwar da kuma babu matsawa wasu duk wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa masa to shi matsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba Annabi ne ya matsa masa ba shine mai matsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kalmar da bai ga wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba kalmar baci da zagi da Ubay ibn Salul bai ga masa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada damar aje a taba shi ba sahabbai sun yi azazzala a kale su je su yi maganin mutumin ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ya cutar har iyalan manzo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kale shi ba sai da cutar da shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace kuna so mutane su rika yin su rika surutu suna hira cewa Annabi yana kashe sahabbansa saboda su daga nesa gani suke yi irin su Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul sahabbai ne tunda suna fadan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dattawa don haka ba za su gane cewa munafikai bane abinda za su kalla shine Annabi yana kashe sahabbai saboda haka Annabi ya ce kada a taba shi aka zo ya mutu Annabi ya san kafiri ya mutu dansa Abdullahi ibn Salam ya zo ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a taimaka Annabi ya taimaka ya zo ya yi masa sallah kuma ya bada rigar sa a yi masa likafi sai na Umar ya rike rigar manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka je ba Annabi ya fisge ya ce sai na je matukar ba halala ko ya je ya yi masa sallah kuma ya dau taguwar sa ya sa masa a matsayin likafi kuma ya kama shi da hannun sa ya saukar da shi kafin waye zai yi wannan ga mutumin da ya tutar da shi ya tutar da iyalansa ya tutar da addininsa babu makarkashe da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bai yi ba na yaga cewa ya ga karshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya halaka addininsa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan kuma ya nema masa gafara sai da ubangiji ya saukar da aya ya hana wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kada ka kuskura ka sake yin sallah ya nema masa gafara Allah ya saukar da aya wala استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم يجي النبي يجي دا ناس ان سما ده 70 ذا غفرت لهم سي ولا ايرن سوقين كاي ني مايكي صلى الله عليه وسلم يكي ده شي ا cikin ta'amulin sa da cikin wato zamantakewar sa da ishirar sa da sahabban sa da iyalan gidan sa babu shakka wannan alkawari ne da ubangiji ya yi masa kuma ya cika masa to haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyaci al'ummar sa su zama dukkan wani wanda ya so ya samu irin wannan sauki zai same shi ta hanyar karbar wannan shari'a da waɗannan dokoki da al-musulunci zo da shi da yaki da shi in yayi haka to zai samu wannan wanda yana daga cikin khasa'is na wannan al'umma ubangiji ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yassiruka lil yusra. Sannan yace ma wannan al'umma fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Abinda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari na samun sauki, haka yayi wa wannan al'umma alkawari, amma naka alkawari ya sa sharri. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ya bayar da dukiyarsa fi sabilillahi, a'ta wattaqa ya ji tsoron ubangiji, wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau, ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allah ce fasal yassiruhu lil yusra, za mu sauƙaƙe masa shi ma har kai ya kai ga cimma sauƙi. A yayin da ka ga wani abin da zai cutar akan hanya, ka sa hannu ka ɗauke don kada al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cutu. Ka tuna da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa al-imanu bid'atun wa 60 shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Ka fara yin wannan domin zamantowa wani bangare ne na imani, to babu shakka wannan zai haifar maka wani aiki na alheri nan gaba. Zaka ji saukin kuma yin wani abu wanda yake aikin alkhairi. Sheikh Abdul Sanda zaka yawaita aikin alkhairi, to duk aikin alkhairi sai ya haifar maka da ayyukan alkhairi bayan sa. Wai yana daga cikin kyakkyawan sakamako da Allah yake yiwa masu aikin alkhairi a duniya da ikhlasi. Duk wanda zai sa aikin alkhairi a gaba da ikhlasi, to zaka ga abin hayayyafa yake karuwa yake. Amma wanda zaka ga ya je ya aikata wani abin da ake gani a zahiri na alkhairi ne, daga lokacin kuma duk a neme shi a rasa, ya dauke wuta ayi a zakuri wani abin alkhairi, ya ce ai na riga na muku, kuma me zan muku, ba na muku ba. To kaga wannan alama ce da take nuna daman yayi ne da ya tushe bakin ka, ku fara zuwa gurin sa, ku fara neman sa, ba dan Allah yayi ba. Inda dan Allah yayi lokacin da yayi daya, to ba za a jima ba sai kaji kuma aikin da yayi sun zama biyu, sun zama uku, haka za su yi ta hawa. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا التي ويتجنبها الأشقى. عفوا ونيسرك لليسرى دام صوتك بك حرك كي قسام صوتي يا تبتا حديث مائك صلى الله عليه وآله وسلم yana gaya wa sahabbansa cewa kowane dan adam Allah madaukakin sarki ya rubuta masa mazauninsa a aljanna ko a wuta. Sahabbai suka ce ya rasulullahi fa fi mal amal, to dan me za mu ci gaba da aiki in dai har an riga an yanke hukunci dan wuta an san dan wuta ne, dan aljanna an san dan aljanna ne, me zai sa mu ci gaba da aiki? Annabi ya ce la i'malu wa kullu muyassaru lima khuliqa la, ku yi aiki kowanne za a san sauƙaƙe shi, an sauƙaƙe masa abinda aka halice shi saboda shi. Saboda haka wanda yake in kana min ahli janna fa yuwassaru lahum al'amalu li ahli janna, wa in kana min ahli nar fa sawfa yuwassaru lahum al'amalu li ahli nar. Wanda duk yake dan aljanna ne, to ubangiji zai sauƙaƙe masa aiki yayi ta yin aikin aljanna. Wanda kuma yake dan wuta ne, sai ya samu aikin dan wuta din mai sauƙi a gurin sa, ya fi jin sauƙin aiki kan wuta din. Saboda haka kaga ashe ubangiji madaukakin sarki ya yanke hujja da kaddara. Annabi ya ce eh malu ku yi aiki, babu magana da kace an riga an yanke hukunci in mutum dan wuta ne da aljanna. A kai ya aka kasan kai dan wuta ne ko da aljanna ne, bare ka yanke wa kanka hukunci tun daga nan. Sannan idan ka zo za ka yi aikin aljanna, akwai mai hana ka? Za a ce kar ka yi. In za ka yi aikin yan wuta din ma ba wanda zai hana ka. Saboda haka kaga ashe kowanne ubangiji ya sauƙaƙe masa aikin da zai yi. Wanda kaga yana jin wahalar aikin alkhairi, to babu shakka yayi ne ya nemi ubangiji madaukakin sarki ya gyara masa zuciya, ya sake masa wato zabi. Yanqu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, lokaci yayi dole mu tsaya anan. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin.